you from ABC. You can't take your voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jiya Asabar an kashe akalla mutum biyu kana an jikata wasu 18 a yammacin jamhuriyar Niger, yayin da masu zanga-zanga suka yi arangama da ayarin sojojin Faransa da suka tare musu hanya bayan sun ketaro daga kan iyakar Burkina Faso, inji gwamnatin Niger. Motocin sulke da na dakon kaya dauke da makamai sun tsallaka iyakar ne bayan an tare ayarin a makon da ya gabata a Burkina Faso sakamakon zanga-zangar mako guda da aka kwashi ana yi na kin jinin kasancewar sojojin Faransa da suka gaza kawo ƙarshen ta'addancin ƴan bindiga masu ikrarin musulunci. Mutane sun fusata akan kasancewar sojojin Faransa a kasashen da suka taɓa mulkin su da suka hada da Niger da Burkina Faso da wasu kasashen yankin Sahel a Afirka ta Yamma, inda Faransa ta jibge dubban dakarunta da ke yaki da kungiyoyi masu alaka da Al-Qaeda da IS. A makon da ya gabata ne, ɗaruruwan mutane a garin Kaya na Burkina Faso suka tare wa ayarin Faransa hanya wanda ke kan hanyarsa zuwa Ivory Coast da Mali. An fara kashe ni akan yuwar samun maguni daga bangarori da suke shiga zaben shugaban kasa a yau Lahadi a kasar Honduras, lamarin da ya haifar da fargaban sabon takaddama da rikici idan babban dan adawa Xiomara Castro bai samu nasara da rata mai girma ba. Yanayin siyasar kasar mai cike da tankiya ya tunasar da jama'a takaddama da ta faru a zaben shekarar 2017, lokacin da jam'iyya mai mulki ta National Party ta lashe zaben bayan jinkirta kirga kuru'u wanda wata kungiyar Amurka ta ce yana tattare da magudi kafin ta kira da a shirya sabon zabe. Yan adawa sun ce sakamakon zaben na cike da damfara, kana bangarorin sun yi ikirarin lashe zabe. An kashe sama da mutum 25 daga tarzoma da danniya. Siyasar wannan shekara wadda ta riga ta haddasa rikici fiye da abin da aka gani shekaru 4 da suka shuɗe, inda aka kashe mutum sama da 30 a cewar masu nazari a babban jami'ar Honduras. Sojojin Ukraine sun kintsa kana za su iya dakile duk wani hari, inji wani sojan Ukraine Alexander, yana tsaye a cikin wani ɗan rami da ke kusa da 'yan awari masu goyon bayan Rasha. Sashin leƙen asiri na ma'aikatar sojan Ukraine ya faɗa a makon da ya gabata cewa Rasha ta jibge sama da sojoji 92,000 a kusa da iyakar Ukraine, kana tana shirin kai hari a ƙarshen watan Janairu da farkon watan Fabrairu. Shugaban hukumar leƙen asirin ƙasashen waje na Rasha ya faɗa a jiya Asabar cewa irin wannan tunani farfaganda ce kawai ta Amurka. Amma sojojin Ukraine da ke rike da iyakar sun kimtsawa duk wani tashin hankali tsakanin bangarorin. Ukraine da take so ta karu da sojar hadaka ta NATO tana tuhumar Moscow da goyawa 'yan awari baya a yakin da aka gwabza a gabashin Ukraine tun shekarar 2014. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu wasu 'yan rikice-rikice a jiya Asabar a kasar Serbia tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka toshe hanyoyi da gadoji domin kalubalantar sabbin dokoki da suka ce suna kare muradun masu zuba jari 'yan kasar waje suna lalata muhalli. Ɗaruruwan mutane a ranar Asabar suka bayyana a lokaci guda a babban birnin kasar Belgrade da birnin Novi Sad da ke arewacin kasar da kuma wasu wurare don toshe manyan gadoji da tituna na tsawon sa'a guda a wani abin da masu shirya tattakin suka bayyana a matsayin wani shingen gargaɗi. Sun lashe takobin ci gaba da gudanar da zanga-zangar idan ba a janye dokoki akan kwace dukiya da zaɓen raba gardama. Jama'an 'yan sanda sun tare masu zanga-zangar daga kaiwa ga gadojin, lamarin da ya kai ga rikici yayin da 'yan sandan suka yi amfani da jirgi mai saukar ungulu. Masu zanga-zangar sun yi tattaki a wurin yayin da suka dakatar da zirga-zirgar motoci a babbar gadar Belgrade da wasu titunan cikin garin. Ma'aikatar sojan Sudan ta faɗa a jiya Asabar cewa an kashe sojoji a wani hari da wasu kungiyoyin 'yan bindiga da na mayaka masu alaka da sojojin Habasha a wata takaddama kan iyakar nan mai albarka. dangantaka tsakanin Khartoum da Addis Ababa ta yi tsami akan alfashaka wata iyaka da manoman Habasha suka dade suna noma akai amma Sudan take ikirarin nata ne sojojin Sudan sun mai da martani ga harin kana suka fatattaki bangaren Habasha da suka yi asarar rayuka da dama da kuma kayan aiki a cewar wata sanarwar sojan Sudan amma kuma harin yayi sanadiyar kace sojojin Sudan da dama a cewar sanarwar sai dai ba samu jin ta bakin Habasha nan da dan ba yayin da aka tuntube su a ƙarshe a jiya Asabar Amurka ta yaba wa ƙasar Afirka ta Kudu akan kokarin gano sabuwar nau'in cutar coronavirus cikin gaggawa da ake kira Omicron kana ta sanar da duniya bayanin cutar Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya zanta da ministan kula da harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa da aikin haɗin gwiwa na Afirka ta Kudu na Lendi Pando kana sun tattauna akan aiki tare na bada rigakafin COVID-19 ga mutanen Afirka
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa.
Jama'a assalamu alaikum barkaku da yau barkamu da sake haduwa a shirin kasuwa akai miki dole shirin da ke zuwa muku da bayanan abubuwan da ke wakana a kasuwanni daban-daban a kasashe masu tasowa kuma a yau muna kasuwar Habutagi ko kuma kasuwar unguwar Yantala ɗaya daga cikin kasuwannin birnin Yauwa kenan kuma yanzu haka ga nan tare da ɗaya daga cikin masu saide-saide a wannan wuri. Assalamu alaikum malami ya sunanka?
Sunana Usman. Ina saida fara nan a kasuwa Habutagi.
To ya yanayin kasuwar yake a halin yanzu?
Yanayin kasuwa dai alhamdulillah inda dai mata suna sayi.
Ina ake samun wannan fara?
Muna ɗaukowa raina a kasuwar katako na ake saida mana buhuna in mun ɗauko nan ga Yantala Habutagi sai mu gyara mu kasa sai mu sai suwa.
Nawa buhu yake?
Abin da aka saida mana buhu 42.
Ika 42. Tiya ke nawa kenan kuke sayar da ita?
Muna saida tiya 150 wani wuri da 60. Mai sayi da yawa ake saida ma da 50.
Ana samun kasuwa sosai?
To wallahi alhamdulillah wani lokaci an yi sa'a ana iya samun saida buhu guda. Wani lokaci kuma mutum yana sai buhu guda dan yana iya maka kwana biyu rana na uku ya kare. Saboda in ta kare ta zan kasa-kasa na abba a saurin sayi.
Kwanan nan dai kamar yanzu lokacin ta ne akwai ta sosai a kasuwa kenan.
Lallai bana dai mun sami ta da yar dama-dama bisa gabara. Dan gabara ba a yi ta ba da dama. Mun bana alhamdulillah dan kwaita.
Ainihi daga ina ake zuwa da ita?
Ana hitowa da ita daga cikin Niger. Sannan kuma akwai wadda ake hitowa da ita daga Nigeria. Sai dai wadda ta Niger din ta yi kyawu.
Menene bambancin hwara mai kyau da wadda tafiyar uwarta kyau?
Mai kyau ita ake dafawa a cikin ruwan zahi a sa gishiri. Sai su sa magi. Sai a dafa a shanya ta bushe sai a sanyo abu. To mara kyau din ita kuma wata ran ana kamawa dai ne da an sa ga tukunya ba tare da ruwa ba an ka suya ta dora ja. Ta dauki suya sai a sabki ta. To wanda bai soyu ba shi ke kawo matsala ga hwara. Amma inda a gani na kowa hi zan zuba ga ruwan zahi ya sa gishiri hi dafa ta hi muhimmanci kuma ta hi kyau.
To ya babu dai wata matsala da ke damun kamar wajen harkokin kasuwa?
To lallai matsalan mu guda su waɗanda ke saidawa mana suna zanyan wani abu wanda bai kamata ba. Saboda wani lokacin suna zan sa ta kwarai da sama sai su sa lala daga ƙasa sai mun sayo mun zo mun zazzage sai mu isko ba wanda mun ka gani da sama na ba. In mun maida kuma abin sai ya zama matsala wani karon suna iya su rage mutum kuɗi wani karon kuma sai a samu dai tangarɗa kaɗan.
To yaya ana samun dai abinda ake ɗaukar ɗawainiyar iyali da dai har ma watakila taimakawa yan uwa ko?
Alhamdulillah in ba dan hwara ba ta ɗaukar lokaci ba da taka ƙare a gaskiya muna samun abinda mun kai dubaru da shi alhamdulillah bai da wani matsala mun gode ma Allah.
To Allah ya taimaka mun gode. A har yanzu dai a kasuwar ta Habutagi da ke unguwar Yantala ga nan da wani mai sayar da dabino malami ya sunanka?
Sunana Abdul.
To ya kasuwancin?
kasuwanci to wallahi babu laihi ana ta jirga sannu sannu dai
ba matsala saboda ana kokan cewa babu kudi yanzu a hannun mutane
kai wallahi akwai rashin kudi gaskiya sisi billahi dan yanzu in ka sai da ma kilo 10 ma kai kuka babu laihi dai aka ci aka
kilo 10
auni eh
yau nawa ake sai da kilo
to ana sai da shi 120 dai 120 ake sai da shi eh
to ina kuke samu da binan nan
to wallahi muna samu shi na can wajen Habeni
babbar kasuwar shi babbar kasuwa kenan
eh babbar kasuwa
to yaya bambancin dabino saboda ina ganin kamar kala-kala ne dabinon nan ko
to wallahi akwai sikire akwai targal eh akwai sikire akwai targal
menene ke bambanta su
to wannan baki ne shi kuma targal wari ne shi yasa ake bambanta su kamar ga haicen kana gani
wani yayi wani dadi kenan
eh kamar ba wai dadi yahe ba wanga baki wanda aka ce ma sikire yahe zaki shi kuma wancan zaki ya bai da kwarai
to Allah ya taimaka nan kuma ganin nan na shigo wurin masu kayan miya dukkan su dai a kasuwar Habutagi wato kasuwar Ungwarian Tala malami assalamu alaikum ya sunanka
wa alaikum assalam sunana Isaka
muna simi ne kake sayarwa
su ta farnuwa tanka romaji yaj gishiri
yaya yanayin kasuwa
to kasuwa sai lokaci alhamdulillah ba komai kadan kadan ne kasuwa lokacin
ba samun ciniki
gurgurun hali ana samun gurgurun hali wallahi wallahi ana samun gurgurun hali
muna ji mutane suna korafin cewa kamar kayan miya sun yi tsada kuma a lokacin da babu kudi a hannun mutane
wannan shi gaskiya ne yanzu kaya sun yi tsada yanzu kaya ba na miya ɗaya ba duk kayan sun yi tsada gaskiya komai ya ƙara kudi komai ka zo sayuwar kasar shi da yanzu ya linka kudi min lalle ka sun yi tsada yanzu ba kamar da ba
to ai ya sanin ku menene ya janyo tsadar farashi abubuwa a kasuwanni
to wannan mu ba mu ya gane paske mu ana kawa nan ga muna sai wannan daga zuwa suna daukwa da kasashen waje suna kawa suna gaba musari ba musayan ko ce irin matsala ce ba paske muna dauka nan gare su tunda mu ba mu ta kasashen waje mu dauko musayan da abin yake ba shi yasa
wato kana nufin kenan da yawa daga cikin abubuwan da ake sayarwa daga waje ake shigowa da su
sai dai guda ne ake samu nan ga amma wasu duka ana hita da su da kasashen waje ne yake kasu
yanzu misali a wani ana samun cinikin nawa
to wannan da kuma shi da wannan to gurgurun hali ne ana samun ne baki abin da Allah ya hukunta a samu eh shi ne ake samu
babu wata damuwa kamar wani abin da kuke ganin yana mai da hannu agogo baya wajen harkokin kasuwanci na yau
mu nan damuwa guda ce da kasun kai tsara shi ne kawai damuwa in kasun kai tsara babu wata riba mai shigowa ke kana sai san mutum abu da alhaya yau ka koma ka mai karin kudi ka gani kenan gobe ba zai komo jenka ba sai dai in ya buga cikin kasuwa ga abin nan haka nan nasu Allah ya dawo yesa yan kasuwanci na bunƙasa komai yana ci gaba amma in babu kasuwanci babu ci gaba idan dai ana taimaka ma kananan kayan kasuwa su ma suna samu sai auratwa daga cikin su wata rana sai a samu mayya amma yana ana mai sa kananan suna yi kasa kullun ka gani babu ci gaba kenan muna so a zan tallawa ma 'yan kasuwa suna samu suna ci gaba saboda sai da kasuwanci na kasa ga taya gaba
to Allah taimaka gana tare da wani malami assalamu alaikum
wa alaikum assalam
yaya sunanka
sunana usman
me kake sayarwa nan
tsire nake saida
tsire na shanu ko na raguna ko na awaki
na shanu dai
na'am to ya harkokin suke taya yau
wallahi alhamdulillah da dama insha Allah
kasuwa ba matsala ana samun ciniki
ba matsala insha Allah da dama insha Allah
misali kamar nawa kake kamar rago ko awaki nawa kake yanka wanda kuma kake gasha a wuni
yanzu kilo da nake duka
kilo kai zuwa kake kai sari ka zo ka gasa
insha Allah
na'am
Allah insha Allah sabuwa nake tsira sida Allah
ba mu labarin yadda kasuwancin ke tahiya
a gaskiya kamar wallahi gaskiya a cikin yanayin rashin kuɗi dan dai gaskiya ce nake wallahi dai ba ta niki yo gaskiya dai sai dai alhamdulillah a ce gode ma Allah amma dai dama insha Allah
misali a nawa ake yi a wuni
aini to ya danganta ya dai kamata wata nan kana aiki ka 20 ko 15 ko 10 wata nan kuma jika bai masu gagari ka insha Allah wallahi
idan kuma lokacin da kasuwa take jaza sosai ne kamar nawa kake ganin za ya samu
a insha Allah ga ina mutuna a jaka 20 30 inda yana yi inda ka arkilin din an je kan saba da kai an san sai gari ka sosai insha Allah
iyaka ana samun dai abinda za a dauki nauyin iyali
gaskiya shi ke
haka ya wasu bukatu
insha Allah wallahi
To yanzu menene damuwarku ku masu sayar da nama?
To wallahi muka zaman mu dai masu sayar da nama abin da muka so Allah ya cira ta mana kaso ga ta daga. Saboda dan samun cinikin nan wallahi harkar ta dashi ta ya. Insha Allah.
Babu wasu matsaloli da kuke ganin suna toye harkokin kasuwancin nan naku?
A inda gaskiya ban san su ba gaskiya insha Allah. Ba matsalolin kuma insha Allah.
Yaya farashin dabbobi yake a kasuwanni?
To farashin dabbobi a kasuwanni ba mu ne ka zafin dabbobi mu bakin mu in an kawo nama kasuwa mu zai mu sayi. Masu zuwa sayan dabbobi daban na mu kuma daban mu masu zuwa mu'amala gare su daban na insha Allah.
Nawa kuke sayan kilon ɗanyen nama?
Kilon ɗanyen nama a sai jika uku.
Malam Usman to Allah ya taimaka.
Amin 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 Allah na gode.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri na kasuwa a kai miki dole shirin da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin duka abokan aiki ni Suleiman Muni Barma da gabatar da shirin muke ce da ku Allah ya ba mu alherin sa. Assalamu alaikum.
Kasuwa a kai miki dole kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu.
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Zan duyi karatuna daga cikin littafin Ishaya Sura 42 aya 14 yana mai cewa Allah ya ce na daɗe na yi shiru ban karsawa jama'a ka ba amma yanzu lokaci ya yi da zan yi wani abu kan magana na shi ne lokaci ya yi komi da lokaci sa a duniya kamar yadda lissafin Ecclesiastes ya yi Sura 3 aya 1 yana mai cewa a nan inda muka samu karatu Allah da kansa ke magana yana mai cewa domin ɗan Isra'ila sun yi kuka domin suna tsarka na bautan shi shi yasa Allah yana gaya musu da cewa lokaci ya yi da zai yi wani abu a madadin mu. Yahu yan wana yan Najeriya da Krista da baki daya lokaci ya yi da Allah zai yi wani abu game da rayuwarmu musamman mabiyin Krista da kuma Najeriya da baki daya. Menene ya kamata mu a su bi mu yi domin Ubangiji ya ansa addu'anmu? Mu dawo wurin Almasihu mu yi addu'a cikin bangaskiyar addu'a kar ya zama addu'a ta baki amma ya zama addu'a da zai fita daga birnin zuciyarmu. Na biyu mu zama masu bangaskiya. Saboda haka nan ɗan wana ina roƙonku ku koma wurin Almasihu mu zama masu yin addu'a mu zama masu bangaskiya ta haka Ubangiji zai ansa mana. Allah ya sa mana albarka. Amin.
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da kwararre kan maganin cutuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavu kan yadda ya kamata a kula da farce amma sai lokacin da aka diba wa shirin ya kawo jiki. A wannan mako za mu ci gaba da tattaunawa ne game da wannan batu. To likita barka da wannan lokaci.
Barkanmu da warhaka.
To likita a wasu lokutan akan samu wasu mutane kaga faratin su bashi da karfi yana yawan karyewa musamman idan yayi tsawo kadan. Shin rashin isasshen wani sinadari a jiki ne ke kawo hakan ko kuma yaya?
Na farko dai akwai yadda halitta kowa yadda Allah ya halicce shi kama daga yara ko matasa ko manya da sauransu ko mata misali da kuma jinsin maza da mata da sauransu. Abinda yake faruwa shine wasu Allah ga halicce su dama misali da irin wannan rashin kwarin facce ko rashin karfin facce din. To amma akwai wanda kuma za ka ga daga baya an samu rashin abubuwa na abin da ya shafi abinci a jikinsu da sukan taimaka ko wasu sinadarai da kika ce misali wasu abubuwa da ya kamata taimaka wurin karshen barci din da sauransu. Sai kuma irin kankara da akan yi, akwai wasu irin kankara da akan yi hala daga baci ga an kankare facce da yawa wadda daga baya hakan ya rage masa kwaljini da kuma kwari ko karfi da sauransu. So shawaran da zan bada anan shine akwai abubuwa da ya kamata, misali abin da ya shafi nauka na sinadare da kuma wasu abubuwan da kuma abinci ake samu. Misali dauki misali kaman wayanda akan samu dai misali daga ciki kaman vitamins and ions, misali abin da ya shafi nau'i na sinadarin vitamins misali da kuma calciums, ana iya samu wannan abincin da ya kamata a samu wannan da dama mun yau da gobe ya kamata a samu kaman abin da ya shafi ma lemo misali akan samu a wannan, sai kuma wasu nau'uka na kaman kifi da kuma tauna kashin kifi da sauransu. Yalle binciken wannan yakan dan karawa wayanda ba su da karfi na ko kwarin wannan farce da sauransu. Sai kuma madara da yau da gobe dai cin irin wannan abuwa. Sai kuma abin da ya shafi ganyayyaki wato su leafy vegetables da sauransu, lalle wannan sukan taimakawa dan adam idan yana cin su ya zanto cewa farashinsa suna da karfi da kuma kwari, saboda wannan abinci ya sabarwa ko wance ya samarwa jikin wasu sunarai da kuma ya kamata farashin su zanto cewa sun dan samu karfi da kuma karfin gwiwa saboda wannan cin nau'ukan abinci da yake da suke da wannan nau'i na vitamins and calcium da sauransu. Dan
zaka ga jarirai ko kuma kananan yara farcen su wani lokacin zaka ga ba tsayin a zo a gani ba, amma kuma yana da matukar kaifi duk yanda suka kai ga sun kama mutum sai sun ji masa ciwo. Su suna da isasshen sinadarin nan ne a jikin su da farcen su yake zama mai kaifi ko kuma me yake faruwa?
Da farko dai muhimmin magana da zuna abin da shafi wato haka Allah kan yi kowa da kowa. Sannan na biyu, lalle jarirai kuma da ke magana sukan so su mutane sukan gano irin wannan cewa lalle farashin su da karfi sosai. Karki manta jariri ya magana akan abin da ya shafi kara karfin ko kwarin abin nan na farashi da sauransu. Akwai yanruka abinci daga ciki, akwai madara da sauransu. Wasu abubuwa sukan kasance, zan so masu sauraro su san cewa akwai da dama abubuwan da suke faruwa tun lokaci ma da yaro yake cikin mahaifiyarsa kafin ma a kai ga haifansa, takan ci abinci da wasu abubuwa da kuma yakan taimaka wa wannan yaro. Na biyu kuma, bayan fitowarsa bayan haihuwarsa nake nufi, zaki ga yana shan mama misali yakan sha nono daga ita mahaifiyarsa, da kuma dai wasu abubuwa da har yanzu tunda ita takan ci kuma takan yi shi yakan sha daga nononta misali. So ganin cewa hukumar lafiya ta duniya da kuma abin da shafi kula da lafiyar uwa da jaririnta da sauransu, binciken wannan ta wannan bangaren cewa ana iya samun yawan shan nono da yara sukan yi, sannan yakan taimaka musu da dama ba ma ta bangaren farce kawai ba, har ta bangaren abin da shafi kwanya, abin da shafi kwakwalwa da kuma wayo da kuma irin abin da zaga yaro dai yana da wayo da sauransu. So alama ce ta cewa za ga jariri ko karamin yaro farcinsa yana da karfi da kuma karko, saboda lalle mun lissafa madara da kuma wasu abubuwa da har yanzu idan ita mahaifiyar takan ci wannan abinci akan iya samun cewa yaro zai samu wannan nau'i na kwari na abin da shafi karfin farce da sauransu. Ba ma kawai bangaren farce ba, da dama abubuwa a jikin jariri yakan samu daga abin da shafi mahaifiyarsa, saboda he solely depend on nono da yake sha ko mama da yake sha. Wannan kuma ba kawai shan mama ko shan nono din ya koshi kawai ba, da dama akwai lateral benefit, akwai da dama abubuwa da shi yaro yake amfana saboda wannan. Saboda haka zan so masu sauraro san cewa ya zama to abin tambaya kuma su za su sani na sani yana da kyau san cewa shan wannan nono da yaro yake yi lokacin da yake jariri ko kuma kamancin haka yana samun da dama wasu abubuwa da sukan taimaka wa jikinsa ba ma farce kawai ba.
To likita kai bayanin cewa akwai wasu misali rashin gyaran farce, akwai wasu irin cututtuka ma da suka danganci farce kamar su onychosis da sauransu. Shin idan mutum ya samu wannan matsalar, in ya zo asibiti yakan zo ya warke ko kuma a gida ne zai yi wannan jinyar ko kuma yaya? Sa'annan kuma in ciwon ya same shi yakan zo ya warke?
Wato warkewan ciwo dama irin wannan yana da alaka da irin wani irin ciwo ne. So akwai cututtuka da dama da sukan zamto ko a farcin ya zamto ta kare daga ciki, ko farcin ya kare daga ciki a samu wani nau'i na cuta ya shiga, sannan ya kai ga kumburin yatsa da sauransu, imma yatsan hannu ne ko na kafa, sai shiga daga baya dole sai ya je asibiti ya ga likita a gama farko me ya kamata a fara yi, saboda a san menene ma ya haddasa wannan da farko kafin a kai ga jinya ko wani abu. Lalle zan so masu sauraro su san cewa yana da kyau a je asibiti, sannan akan je asibiti da dama saboda irin wannan. Akwai yadda zai mutu ko da farce ya kare daga baya kuma sai wani sake tohowa da kuma kumburi, akwai datti da zai shiga cikin asalin inda farce ke tsiro daga ciki ya zamto shi ma haddasa kuma har yanzu kwayan cututtuka sun shiga ko ya zamto yana jini ko yana ruwa ko ya zama ya kumbura ko wani abu dai da sauransu. So lalle ana iya zuwa asibiti, sannan a likita kan iya duba ya ga cewa garin ya aka samu wannan matsala, sannan a ga yadda za a dinke shi, imma na magani imma na wasu abubuwa. Sannan abin da ya shafi hatsaruka da sauransu na yatsa da zuwa farce zuwa yatsa kuma yakan kai ga har yanzu ya kai ga ko ma sai an yanke yatsar daga baya ko kuma a ya zamto cewa magani za a yi taimako mutum ya dauki lokaci yana jinya musamman farce na kafa. Zan bada misali aka farce na kafa saboda yanayin yadda muke taku muke tafiya a ƙasa. Lalle ƙasa da kura da sauran wasu abubuwa na datti suna iya shiga su tarar da wannan, sai kaga daga baya ya tsaya ya zamanto ya samu matsala, amma kamar yadda bada misali ko jini ko kuma ya zamanto farcen ya fara gutsura daga ciki ko kuma yatsan abin da shafi farce ya kai ga har yatsan ya fara gutsura daga ciki wanda hala daga baya sai dai a yanke a saki dinke gurin ko ai jinya mutum ya zama ya dan samu wata nakasa saboda wannan.
To likita, akwai abin da ake cewa dan kakkari, shin shi ma yana da nasaba da cutukan da suka danganci farce?
Lalle yana da ɗaya daga cikin abubuwa da ya danganci farce saboda akan samu shiga na kwayan cutukan ya daga ciki, saboda idan lokacin da farce duk lokacin da farce ta samu matsala misali daga ciki, to abin kula shine ko abin da zan so a ce masu sauraro su lura da shi shine cikin matsara inda farce ke tsira daga ciki, nan ake yawan samun matsala da imma an samu rashin kula ko kuma datti ya riga ya shiga, to sai kiga an haddasa an samu kumburi. Saboda dan kakkare da mun yake da sauran abin da shafi da muka sani sauran cututtuka da akan samu a farce misali, to amma abin da yakan sa ya dawo ko da kumburi ko kuma ya zama sai an huda ruwa ya fito ko da jini ko da sauransu, gaskiya akwai abin da ya shafi rashin kula da kuma dai bari datti ya shiga daga baya kuma a zo ba yadda aka iya sai an samu, dole sai an samu ko an je asibiti ko kuma ya kai ga dai mutum ya sha wahala ya tsaya kumbura sai an je an sai da za a yi asibiti da sauransu. Amma alamun da ake gani shine yawanci alamun sun hada da irin wannan kumburi da zafi da kuma ko fitar ruwa ko jini da sauransu.
To likita, wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kula da lafiyar farcen su?
Zan so masu sauraron mu su dauki matakan kariya misali saboda kar a samu matsala, su tabbatar da suna kula da yatsun su ba farcen su misali. Na farko shine wanda mun yi magana akan yankewa ko kuma gajartawa, lalle yana da kyau mutum ya tabbatar da ya kula da farcen sa ta wannan, saboda yana karkashin kula da sassan jiki gaba daya. To kinga wanka na ciki, wanke baki misali ko haƙora ince na ciki, sannan kuma kula da farce na ciki, su san cewa lokaci guda da idan mutum ya bar farcen sa ya tsawo bai kula da wannan ba, da hannu yake wanki yake cin abinci, da hannun ma yake kamar mata misali da hannun suke shirya abinci su dafa abinci, sannan da hannun kuma suke ake zuwa a ci abinci. To kinga kenan musulman in ka lura da kasashe masu tasowa kamar Najeriya da sauran kasashe, zaki ga muna da wannan al'ada da kika sani na cin abinci kamar misali tuwo da sauransu na tanda yatsa da sauransu ko tsotsan yatsa da sauransu. To kinga daga nan sai kiga an samu matsala da datti dai gashi a karkashin farce yake kuma an ci abinci kuma tsotsan yatsa da za a yi ko sauransu shi ma yakan kai ga a tsotsi da datti zuwa ciki. To nan zan so masu sauraro su san cewa lalle wannan yana shi kadai ya isa ya haddasa cututtuka a ciki, daga baya mutum ya zamto ko ya gagara bacci ya kasa bacci saboda ciwon ciki da kuma kumburi ko abin da zai kai ga daga baya a samu gudawa ko atini da sauransu. So zan so a ce su kula da masu sauraro su san cewa kula da farce na ɗaya daga cikin hanyar kariya ta cututtuka, saboda tsaftacewa yana nisantar da mu daga kwayan cututtuka kamar abin da ya shafi nau'in kwayar cutar ita bacteria da kuma wasu abubuwa na tsutsotsi kamar pinworm da sauransu, wadda sukan samu wannan gurin su zama sun samu mafaka ne kafin nan daga baya suka samu fitowa sai shiga an samu matsala yau da gobe.
To madalla masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Isa Adamu Mavo, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.